أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أصبت 25 جوات رمضان جرم الله أن صلى الله عليه وسلم شكرا دمود الأليه دودا 40 بقي من أقول يا الله سبحانه وتعالى بيبامو حوالي جوا أن لوكت بيبامو دامر حدوا أولا مؤسسة أبي بكر الصديق ودى wato foundation na Abubakar Siddiq wanda take nan garin anguwar Hirogana a garin Gombe. Muna haduwa a irin waɗannan ranaku domin karatu cikin Alƙur'ani da bangaren ummahat wato iyaye mata waɗanda ake karatu a cikin Alƙur'ani kuma musamman a cikin wannan kwanaki na wannan wata mai albarka wata Ramadan. Wata Ramadan wata ne na Alƙur'ani wanda Allah ya saukar da Alƙur'ani a cikinsa. Don haka mutane suke himma a cikin wannan wata wajen karatun Alƙur'ani daidai abinda za su iya yi da kuma nazari da dirasan Alƙur'ani da fahimtar Alƙur'ani. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisinsa a cikin hadisinsa mai tsayi cewa a cikin hadisin mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-mala'ika wa dhakarahum allahu fiman 'inda. Mutane ba za su haɗu ba a ɗaki daga ɗakunan Allah suna karanta littafin Allah suna jirasansu a tsakaninsu ace wato nutsuwa ta sauka gare su, sannan kuma rahamar Allah takan lullube su, sannan kuma mala'iku sukan kewaye su, kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana ambatonsu cikin mutane nasa na musamman. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu rifiki wannan salala da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wannan hadisi. Idan aka karanta Alƙur'ani aka yi aiki da shi, to insha Allah sai a samu sauƙin rayuwa duniya da lahira. Allah ya ba mu iko. Muna karatu a cikin suratul mursalat. Mun tsaya aya ta 34 ne ko da uku. Da muka aya ta 34 za mu tashi aya ta 35 insha Allah a cikin suratul mursalat. Muna fata Allah ya samu dace. Na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين.
الله سبحانه وتعالى yana magana akan tashin alkiyama da yanayin ahwal na tashin alkiyama da abubuwan da za su faru da yadda mutane za su kasance da yadda sauran halittun Allah za su kasance. Da aka duba farkon ayoyin sura, Allah subhanahu wata'ala yayi rantsuwa da mala'iku masu ayyuka daban-daban aka yi kirgawa zuwa ayoyi biyar. Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da jawabin rantsuwan cewa abun da aka yi muku alƙawarinsa zai auku, shi ne tashin alkiyama. Ma'ana tashin alkiyama za ta auku. Allah subhanahu wata'ala ya faɗi alamomi na faruwan tashin alkiyama a cikin duka waɗancan ayoyi, kamar cewa fa'idan nujumu tsumisat, fa'idan sama'u furijat, fa'idan jibalu nusifat, fa'idan rusulu uskitat, li'ayyi yawmin ujjilat. Duka waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda suke in suka faru aka gan su akwai tashin hankali. Misali kisuwan taurari, sannan tsattsagewan sama da rushewar sama da raunin sama da kuma shafe duwatsu da niƙe su, duka waɗannan abubuwa ne waɗanda suke za su tada hankali. Abu duka waɗannan abubuwan za su faru ne ranar tashin alkiyama. Da Allah yi bayanai ya ce liyawmil fasl, har suka zo maganar tashin alkiyama daga ƙarshe ayoyin da aka karanta yanzu yake bayyana haƙiƙanin ita ranar tashin alkiyama yadda mutane za su zo. Yace haza yawmu la yanfiqu, ranar tashin alkiyama shine inin da mutane ba sa iya furuci magana. Yace an taru yanzu ko wannan dan taruwan da muka yi, yace ba magana ko kaɗan baya yiwuwa, sai dai kawai a samu nutsuwa in sa ya dan ce dan matsa kaɗan a dan gyara a dan wani, dole sai an dan samu wani ɗan ƙanƙanin magana tsakanin mutum da mutum. To amma tashin alkiyama abin da yake barazana gare shi shi ne, yake barazana ga mutane a wannan ranar, haza yawmu la yanfiqu, wannan ini ne da mutane ba za su yi furuci ba. Ba za su yi furuci ba, kowa shiru ne, kowa shiru zai zama, ba furuci, ba magana, ba cewa kala, ba gaisawa, ba sallama, ba ansa sallama, ba duk wani abun da yake na nutsuki. Sannan ko mutum ba zai ba da uzuri ko ya yi magana ko ya ce an yi wani abu, wanda a duk inda aka samu taron jama'a sai an samu haka. To ranar tashin alkiyama ba haka ba ne. Kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun. Allah ce a yau nakhtimu ala afwahihi, bakunan mutane za a rufe shi ba mai magana. Wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum, waɗanda za su yi mana magana su ne wato hannayen mutane. Mutum ya ji hannunsa yana magana yana cewa da ni aka yi kaza, ni na ɗau kaza. Wa arjuluhum, ƙafafuwa suna magana suna cewa eh da ni aka je mu yi shi. Kaza, hannu ya ce ni na yi kaza. Allah subhanahu wata'ala yake faɗin haka saboda rana ne na duk wani abun da ake tunani na rayuwar duniya da yadda ɗan adam yake zai canzu. Ba yanayin zai canzu saboda yanayin ya wuce duk inda ake tsammani. Kamar yadda wurare daban-daban Allah subhanahu wata'ala ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون شهد عليهم سمعهم كل ليلة مجانا حتى إيه لليلة ناجي an kai ni gurin da naji kuma naji kuma yana ba da maganganu akan me shi mana yana sheda akan me shi hida alaihim sam'uhum wa absaruhum idanuwa suna sheda akan me shi ido yana tabbatar da cewa in tabbata haka ne ya gani shi aka yi shi gangan jiki da zuciyar mutum yana tsara tashi hankalinsa yana tsara tashi yana ganin yayi gaban su kuma tare za a azabta su ya ci ba da sheda kuma ayi waqalu li juludihim lima shahidtum alaina za su rinka cewa fatan jikin su fatar jikin mutum tana ba da sheda kuma da ita za a sa cikin azaba don haka mutum zai rinka cewa li juludihim mutane za su rinka cewa jikin su lima shahidtum alaina ya buke ba da sheda akan mu kun ce an yi kaza mun yi kaza shine qalu an taqana Allahu allazi anqaqa kulli shay shine mutane kaza yawmu la yantiqu wannan shine inin da mutane ba za su yi magana ba shine dici su ko mutu e su furici mutane ba za su iya ba ko mutun yana son magana ko min yawan maganarsa ko min yawan surutunsa bai sai magana ba a rana saboda kawai an kame ga bakin a jikin mutum amma ba magana da a ce an kame bakin mutum ba magana wani ayi sai Allah ya san yanda zai yi saboda ya saba da magana to kuma an ce an kame baki ba magana shiru ne ko ya wannan rana in akwai magana to gabansa ne za su a ga wannan tashin hankali ne ko da mutane da suke gurin ana ganin wannan yana ganin zai kalli wane shi ma jikinsa zai yi magana wancan ma yana ga bari ya waiwaya ya ga wani shi ma sai jikinsa yayi magana a kowa jikinsa yana ba da shiga a kansa haka rana ne ta tashin hankali a ce an wayi gari ga taron jama'a matsatsi ana matsin da ba taɓa yin matsinsa ba mutane suna manne da juna suna matsi sosai amma ba mai cewa ne ɗan gyara a ɗan matsa a ɗan kaza duka wannan babu kaza yau mulayen tsiko wala yi uzanu lahu bayan kowa ya tashi ba magana sannan sai Allah ya ce wala yi uzanu lahu ba za kuma a yi musu izinin maganar ba ya atazirun balle ma su ba da uzuri ya ce za a ba da za a bude kofa muke ya rinka ba da uzuri kenan ni da ma ban sani ba aka kira sallah a ni ba na ma ban sani ba a ni hadira ne mai a kaza mutum zai ba da uzuri wala yi uzanu lahum ba za a ba yi musu izini da maganan ba ranar ba magana ko ba za ma a yi izini da maganan ba fa ya'tazirun balle ma su ba da uzuri wannan tashin hankali Allah subhanahu wataala ya tsirar da mu Allah ce wailun yawma idin lil mukazzibin wato narkon azaba ya tabbata a wannan rana ta tashin alkiyama lil mukazzibin ga masu ƙaryata ayoyin Allah ga masu ƙaryata manzannin Allah bisa abun da Allah ya aiko su da shi wannan narkon azaba ta tabbata gare su ranar tashin alkiyama Allah ya kare na'am
hadha yawmul جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين
الله سبحانه وتعالى يقول هذا يوم الفتح وَلَّنْ شِينَ إِنِ الْرَبِقَ يَادَ دَسْيَا wannan shine inin rabe mutanen kirki da waɗanda ba na kirki ba hada yawmul fath ranar da za a rabe mutanen kirki da waɗanda ba na kirki ba ranar da za a rabe ɗan aljanna za a rabe ɗan wuta fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu yankin mutane aljanna Allah ya samu cikin su fariqun fis sa'ir wasu yankin mutane wuta za su tafi wuta mai tsananin kuna saka hada yawmul fath wannan rana ce ta rarrabewa kowa zai tashi gwargwadon aikin mutum gwargwadon irin zufan da zai gani a jikinsa rana za a yi tsanani rana tana kusato da ita daidai da kayukan mutane wanda tana ta farfasa a jikin mutane ba magana ba neman a sha ruwa ko a ci abinci kuma samu inuwa ko kunna fanka duka a duba kare rayuwar yanzu wa'innan yan kwanaki kalilan na kusa kusan nan ana dan zafi sai hankalin mutane ya tashi so da zafin da ake yi a ina za a samu inda sanyi yake kuma yana buƙatar inda sanyi yake to ranar tashin alkiyama ba ta ba wannan zafin ba wanda za a yi sannan kuma babu ruwa babu inuwa babu wani gurin sanyi ko wani gurin hutawa babu shi rana ne ta tashin hankali da ba magana balle ma mutum ya ce ga wani abu da yake so babu wannan sannan Allah subhanahu wataala ya zo don rabewa tsakanin bayinsa to rabewa waɗannan mutanen kirki ne kan aljanna ne muminai ne za su tafi aljanna Allah ya sa mu ciki waɗannan mutanen sabanin mutanen kirki ne mutanen kafirai ne mushrikai ne miyagun ayyuka suke yi su kuma za su tafi wuta duka Allah zai rabe waɗannan sun yi aiki na gari Allah zai rabe waɗannan sun yi aiki ba na gari ba Allah subhanahu wataala zai rabe haka hadha yawmul fasl jama'nakum wal awwalin mun taro ku ku al'umman ƙarshe wal awwalina da na farko qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum Allah ce ka fada musu tabbas da jama'ar farko da na ƙarshe wallahi ababen tarowa ne ga wani lokaci na wani ini sananne akwai ini sananne akwai lokaci a wannan inin da mutanen farko da mutanen ƙarshe za a taro su mutanen farko ba sa riga mutanen ƙarshe fitowa daga ƙasa mutanen ƙarshe ba sa riga saboda state ba su ne aka binne su kwanan nan wa'incan sun yi shekaru dubbai tukunna saboda haka wa'innan su fara tasowa su ne da ɗan dama dama a ina jama'anakum wal awwali za mu taro ku da na farko da na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda zai fara fitowa idan ƙasa ta tsage ya fito shikenan ƙasa za ta yi ta tsagewa mutane ana tasowa wanda suka yi shekaru da yawa ƙarshen mutane zai rinka haɗewa da juna kuma da ujubu zanab shine asalin ƙashi na tushen ƙarshen ƙashin bayan mutum wanda da shi ne ake tada kowane ɗan adam shi baya ruɓewa duk shekarun da za a yi shi zai ɗigar da wani ruwa da zai fesa da dukkan sauran asusuwa da jiki shikenan kawai jikin wannan ƙashin ya manne da wancan ya manne da wancan shikenan mutum ya zama yadda yake nan da nan cikin ƙaramin lokaci ƙasa tana tsagewa mutum ya fito cikin ƙura da turɓaya da sauransu ya tashi duk wannan ba shi yake dubawa ba ya tashi tsirara babu tufafi babu komai sai kuma tafiya mala'ika yana kira yawma idhin yattabi'una ad-da'iya da'i wajala ba kaucewa ba karkacewa zuwa kawai za a yi hadha yawmul fasli jama'nakum wal awwali a lokacin mutanen farko annabawa mutanen farko kafirai waɗanda suka kafircewa annabawa akwai manya-manyan halittu irin su adawa akwai irin su samudawa amma mutum bai tsaya kallon su ba shi ma ta kansa yake su ma ta kansu suke ga irin mu halittu ƙanana al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙarshen zamani wanda al'umma ne Musa ma alaihi salam lokacin da sauran mutanen da Allah ya ce su yaƙe su da suka shiga kuma da malaman ke tabbatarwa su 12 mutum da ya dauke su ya dora su a tafin hannunsa sai ya matso da su kusa da kunnensa yake ji maganar su saboda kankantar su 12 dukan su mutane ne saboda girman sa da yake da shi ya hada su da kayan amfanin gonan da ya diba ya hada a cikin da kayan tafi da su cikin gari gurin sarki ita wai wa'innan za su zo su yaƙe mu ne irin wa'innan suna nan ranar tashin alƙiyama amma mutum ba zai tsaya kallo ba to mu muna nan su suna nan kowa an tashi jama'anakum wal awwali mun taro ku da mutanen farko kowa gashi nan tsaye maza da mata babu wanda yake tunanin wannan namiji wanda ta ce wannan sirki wannan mahaifi wannan mahaifiya wannan da Aisha radiyallahu ta'ala anha tace wa annabi sallallahu alaihi wasallam a ce za a tada musu fatin aurati da hurla za a tashi ba takalmi sannan tsirara sannan babu kaciya ga maza to ya za a yi ranan kenan sirki ma zai ga sirki dan sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya Aisha wa yake magana sirki a ranan ai ba ta wannan ake ba magana sirki ya ga sirki duk wannan ba ta taso ba mutum bai ma san waye wuce ba mutum zai wuce mahaifiyarsa bai san ita ba ce ba ta san kanta bane kuma kowa da kullum ri'in minhum yawma idin sha'anun yughni kowa ya shagaltu da abin da yake gabansa sai sa sai yanzu ake kokari kai abu mai kyau ana azumi ana salloli ana addu'o'i ana sadaqo'i ai dukkan alkhairai kafin lokacin ya kure domin lallai ranar za ta zo hadha yawmul fasli jama'nakum wal awwal ya wannan shine ranar rabe ƙarya da gaskiya rabe mu'minai da kafirai sannan kuma mun taro ku tare da mutanen farko gaba daya fa in kana lakum kaydun fakidun Allah zai ce musamman waɗanda ba su yi imani da ranar ba fa in kana lakum kaydun fakidun idan har akwai wani makirci da za ku yi yau ga kunan an ta da ku kuma makircin da za ku yi kuna ganin mulkin Allah ya samu matsala in kuna ganin za ku iya Allah zai gaya wa kafirai ko kuma akwai wani makirci za ku yi ku gudu a wannan guri ko akwai wani makirci za ku yi a fasa abin da Allah ya yi niyyar yi in kana lakum kaidun fakidu in akwai wani makirci da za ku yi bismillah ku yi ina wailun yawma idhin lil mukazzibin narkon azaba ya tabbata a wannan rana lil mukazzibina ga wanda suka karyata ranar wanda suka karyata manzanni suka karyata ayoyin Allah ba wanda yake sai wani makirci ba wanda yake da dama ba wanda yake da power ba wanda yake da wani abun da yake jin yana da shi a duniya wanda zai tashi wani abu babu kaga kawai rana ce mai kauya kowa ya hakura da abun da ya samu kansa akai ba mai da ba mai iya komawa da baya ba mai iya ya baya Allah subhanahu wa ta'ala zai ce ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi tanfudhu ya ku aljanu taron aljanu da mutane idan kuna da iko wani daga cikin ku zai iya ko za ku iya haduwa ku yi ku tsere ko ku shiga cikin sama ko ku shiga cikin ƙasa ko ku tsere ta duk inda za ku iya tserewa ko ku yi abin da kuke so ku hana abin da Allah ya ce zai yi to bismillah ku yi mana Allah ya ce la tanfuduna illa bi sultan babu wani abu da mutum zai yi a ranar sai wanda ya zo da hujja ya samu rahamar Allah Allah ya rufe rahamarsa shine zai samu tsira Allah ya samu zama cikin wanda za su samu tsira na'am
innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي ويل يومئذ للمكذبين
الله سبحانه وتعالى يا فدي شاشن القيامة sai ya faɗi ni'imar aljanna ya faɗi azabar wuta wani sai ya fara faɗan azabar wuta ya faɗi ni'imar aljanna so da in shine a hadu ayi hisabi ayi hisabi wa kowa da kowa in an yi hisabi to ɗayan biyu ne ko wuta ne ko aljanna waɗanda suka yi kirki aljanna Allah ya sa mu ga kuran mu Allah ya fi mana waɗanda suka yi saɓanin kirki wuta shine abun da ladara lil mar'i ba'dal ladara lil mar'i ba'dal maut ya kunuha illa allati kana qabla al-maut yabniha babu gida ga mutum da zai zauna in ya rasu sai gidan da ya gina kafin ya rasu shi mutum ya samu gida a lahira ba zai samu gida ba sai gidan da ya gina a duniya fa in banaha bi khairin babu maskana idan mutum ya yi gini mai kyau ya gina gidansa da yake so ya shiga a lahira ginin alkhairi a duniya ne mutum zai gina idan mutum ya gina a ginin alkhairi to baba maskanu madalla da wannan masauki madalla da wannan gida madalla da wannan mazauni sannan kuma gurin wannan mazaunin zai yi dadi saboda ya gina shi da alkhairi wa in banaha bi sharrin khaba baniha amma idan mutum ya gina gidan da zai zauna tashin alkiyama bayan tashin alkiyama ya gina bi sharrin bi sharri ya zabi ya gina mummunan gida khaba baniha ne gina wannan gida ya tabe ne gina gidan sharri ya tabe babu makawa sai an yi tashin alkiyama wani tashin alkiyama za a yi hisabi in an yi hisabi an ce ɗayan gida biyu dole sai an mutu dole sai an yi tashin alkiyama bayan tashin alkiyama ɗayan gida biyu almautu babun wa kullun nasi dakhilu mutuwa kofa ce kowa sai ya shiga duk tsayin zaman mutum a duniya wata ran sai an ce ya mutu idan aka mutu a kofa ce kowa sai ya shiga ta wannan kofa ana zuwa kamar misali shiga gida ne in mutum bai shigo ta inda ake shiga gidan ba zai shiga gidan ba amma ita mutuwa kofa ce wadda kowane dan adam da aka dace shi sai ya shiga ta wannan kofar don akwai gidan da zai shiga ina na mautu babul wa kullun nasi dakhilu ya laita shi'ri ya ba'dal bab majjar idan mutum ya shiga kofar ko yaya gidan yake addaru daru na'im in aminta bima yurbil ilaha gidan shine gidan ni'ima aljanna kenan in kai aiki da abunda ke yaddar da Allah idan mutum yayi aikin da Allah ya yadda ayi to gidan da zai shiga gidan ni'ima saboda haka wannan gidaje guda biyu ne daru daru na'imin in amilta bima yurzil ilaha wa in farratta annaw in ko mutun ya wuce gona da iri yayi abin da ba daidai ba to tabbas gidan da zai shiga wuta ne mutuwa dole ne in an mutu dole ɗayan gida biyu ne za a ji idan mutun yayi aikin alkhairi abinda Allah ya yarda shi to zai shiga gidan aljanna ne idan kuma mutum yayi abin da Allah bai yarda da shi ba to zai shiga gidan wuta ne kuma mahallani wadannan sune gurare guda biyu ko dai aljanna ko dai wuta malil mar'i ghayruhuma babu wani mutum da yake da wani gida in ba wadannan biyun ba ko dai wuta ko aljanna wanzur li nafsika madha anta muhtaru haka ka duba ka gani duba ki gani wanne zaki zaba gida ne guda biyu dole sai an je mutuwa ita ce kofar shiga kuma kowa sai ya mutu sannan in an shiga gida ne guda biyu waɗannan gida guda biyu aljanna ne ko wuta babu wani gida na uku dole ɗayan biyu ne saboda haka ki duba ki gani wanne zaki zaba kowace sai ta zaba da kanta idan Allah ya yi wa mutum rahama ya masa dace da muwafaka sai ka ga yayi aikin da dan aljanna ya zaba don ka sai ya samu shiga aljanna Allah ya samu cikin amma idan mu ce zabi wani gida daban sabanin aljanna to dama ɗaya gidan ne ɗaya gidan kuma shine wuta shi yasa duk inda Allah subhanahu wataala ya ambaci mutuwa tashin alkiyama sai ya ambaci gidaje guda biyu don mutane su gane idan an mutu to akwai tashin alkiyama idan an yi tashin alkiyama za a yi hisabi abunda za a yi bayan wannan shine tafiya ɗayan gida guda biyu ko tafiya aljanna ko tafiya wuta Allah ya kiyaye mu shine anan Allah subhanahu wataala da yayi magana akan tashin alkiyama a taro mutane an yi hisabi Allah zai yi hisabi cikin karamin lokaci Allah zai aje mizani a auna ayyukan bayi kowa yana tsaye yana gani za a tada mutum ya fulani bin fulana a wasu riwayoyin hadisai da malamai suka yi magana akan su ya wance yar wance ba za ma a ce ya wance yar wane ba a ya wance yar wance haka ma ya wane dan wance ya kai wane dan wance yana jingina mutum ga mahaifiyarsa Allah yana cewa fa idan fikra fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu babu nasaba kun an ce wane dan wane akwai nasaba kuma an ce wane dan wance an jingina shi ga mahaifiya don an takaita nasaba din kenan za a tada mutum kum yawmul ardi alai tashi ayi magana da kai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyama وليس بينه وبينه ترجمان وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار باب إيدا قسكين كفاتي ألا زي ما قنا دشي لا نتاكين على القيامة با تالد أفاي تاكين تتكالين سيد الله باتي الله يفدا واني يفدا ومتو شي متمين يفدا واني يقيا والله وليس بينه وبينه ترجمان متو زا أي ما قنا دشي داما الله يفدا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم kuma Allah ya faɗa kuma yanda aka karanta yanzu hadha yawmu la yansikun wala yu'zanu lahum wala yu'zanu lahum fa ya'tabirun haka ba za ma ayi izini ga mutane ba balle ma a su ba da izini to Allah subhanahu wa ta'ala zai magana da mutane lokacin da mutum aka tada shi aka tsaye da shi ana masa hisabi in ya duba damansa ko abin da zai gani sai abin da yayi na alkhairi in ya duba hagun dinsa babun da zai gani sai abun da yayi sabanin alkhairi Allah ya kiyaye gaban ka kuma wuta ne ita wuta kowa sai ya wulga ta kanta wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya Allah ya yanke wannan yanki ne a gurin Allah babu wanda zai wuce sai ya wulga ta kan wuta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta wa sahabbai yadda sirati yake gada ce kasance wutar jahannama kace kaman siriri kaman gashi kuma kaifi kaman wato uka ko reza haka mutum zai taka da wuce amma mutane za su wuce gurgurdan aikin su wasu za su wuce kaman walqiya akai ko daga mutum ya zo kawai shi kenan ya wuce amma dole ne wa in minkum illa waridha babu wani daga cikin ku face zai wulga cikin wannan wuta din kana ala rabbika hatman maqdiya kuna abu ne hatman an yanke an zartar Allah ya hukunta haka kuma haka za a yi wasu za su wuce kaman kiftawan ido wasu za su wuce kaman ana tafiya a hankali har a wuce wani ya zo wucewa sai ya jima wuta tana ta ƙona shi har sai ya manta abin da yake ciki sannan Allah ya tsallakar da shi gwargwadon aikin mutum gwargwadon wucewansa da sauri wasu kan wuce da sauri wasu kan wuce da sadda wasu kuma ba sa iya wucewa sai dai kawai su gurma ciki Allah ya kiyaye to Allah subhanahu wataala ya tabbatar tashin alkiyama haka take idan aka zo duk abin da yake faruwa don dai a koma ɗayan gida guda biyu ne wato Allah yake ambaton su anan sai ya fara da gidajen mutanen kirki shine gidan aljanna Allah ce innal muttaqina lallai masu taka tsantsan da dokokin Allah masu tsoron Allah kenan mutanen kirki waɗanda a duniya suka yi abin da ya kamata sun biyayya wa iyayensu sun kyautata ayyukansu sun iyayensu suna raye suna musu biyayya suna musu kokari suna musu ihsani da abin da Allah ya hore musu sun iyayensu riga su koma ga Allah suna addu'a ga iyayensu suna addu'a matuƙa domin nema wa iyayensu rahama idan mutum yana addu'a wa iyayensa to yana sadar da zumunci gare su yana kuma samun lada mai yawa sannan iyayen kuma suna samun fa'ida daga addu'an da shi yake musu duk wanda ya bar ɗa na ƙwarai a baya to yayi ta aikin sa baya yankewa kullum in dan yayi addu'a yace Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka gafarta wa kakanninmu tun daga mahaifiyarsa da mahaifinsa da suka haife shi kai tsaye har iya tsolon kofiya ƙarshen zuriyar ta sama sai sun samu wannan dadin addu'a ala imu tete Allahumma ghfir li aba'ina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina shikenan har karshen zuriyar da suka fara aifan wanda ya haifi ba kakan har aka zo kan mahaifiyar da ta haife shi haka kuma idan Allah idan mutum ya addu'a yace Allahumma aslih lana ko warham zurriyatina dan kuma har kansa da dan ko er har iya karshe zuwa ranar tashin alkiyama kuma sai sun ji dadin wannan addu'a yasa an samu mutumin kirki a tsakiya da kakaninsa da zuriyarsa da za su zo wanda ba su zo ba ma wasu ma sai bayan baya duniya da shekaru dubu za a yi shi ko da sun biyo tsatso wancan ma eh zuriyar wancan ne wancan ma zuriyar wancan su dukansu suna samun wannan falala din na addu'a da yi yasa ake addu'a ga usul ake addu'a ga furu usul sune iyaye da kakanni furu sune ƴaƴa da jikoki har zuwa abun da yake kasa. To Allah subhanahu wata'ala yake bayyana innal muttaqina, lalle waɗanda suke masu tsoron Allah da suka ka tsantsan da aiki na ƙwari, fi zilalin sukan suna cikin inuwa. Ana cikin alkiyama rana ne kamar da aka yi bayani da su. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana Allah ce sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu. Akwai mutum bakwai da Allah zai musu inuwa ranar da ba inuwa sai inuwarsa. Daga ciki akwai su al-Imam Adil da sauransu. Akwai wanda rajulun anfaqa bi yaminihi ko tasaddaqa bi yaminihi hatta la ta'lamu shimaluhu madha anfaqa yaminuhu. Wanda ya yi sadaka a ɓoye, ya yi sadaka domin Allah tsakaninsa da Allah, ma'ana ya ciyar da damansa har hagulɓinsa ba ta sani ba, ma'ana ya yi wata sadaka wanda hatta na kusa da shi ma bai san ya yi wannan sadakar ba, kawai tsakaninsa da Ubangiji, tsakaninsa da Allah, ba wanda ya sani. Wata ya rubuta ya faɗa ba, jiya dai su wane ni na aika musu, jiya kokuru ba su da shi ni na kai musu, aiki yan su wane ma ni nake kai musu kullum, ba fa'ida, ina tuna musu asiri ne wani. Kin ba su sadaka kina tona musu asiri, ba haka ake so. Ai halala ce ta Allah, da Allah ya ga dama su za su aiko miki aiki, sai Allah ya sa ke za ki aika musu, sai ki fikirta su, ki fikirta su, sannan kina ba su kina girmamawa, domin ba su da kike yi shine falala da daraja a guri, da ba a yi su ba da ba ki samu wannan darajar ba. Don haka in kina ba su kike girmama su, almajiri in ya zo ka rinka girmama shi daidai iya yadda za ka iya, kana ba shi domin Allah ne ya hore shi gare ka, sai zama in ba kai ba baya zuwa aika. Shi din fa ɗan adam ne, Allah ne ya halicce sa, ya halicce shi idonsa biyu kamar naka, kunnensa biyu. In ka lura ka duba mene babu a jikin almajirinka wanda kai kake da shi, sai kaga babu abun da bai da shi. Amma kuma sai Allah ya yi shi yake maka abun, wani kuma direbanka, wani kuma meye ɗinka, duk abun da mutum yake miki, wata ne miki wanke-wanke, duba ki gani me babu. Ya tsinta ɗaya ne, ya tsada ya kamata, ya tsin biyar ne ita ma, hannun nan biyar nan ma biyar, ya tsinta goma ne. Amma Allah subhanahu wataala ya hore miki ita, in kina mata alheri sai ki rinƙa yinsa, kina girmamawa, kina neman lada a gurin Allah. Ita ma mutum ce, kuma baki san wace ce ita ba a gurin Allah. Wataƙila Allah ya kawo ta ne don ki samu daraja, domin ita waliyar Allah ce, sai Allah ne ya sani. Daka ke kina samun daraja ne da nitsuwa saboda kina ciyar da wata baiwar Allah wadda wannan ba ta samu nasara a gurin Allah. Kuga mata Zabiya wacce fasikanci take, ɗaki take da shi na karuwanci, ɗaki take da shi na karuwanci, ba abunda take sai fasikanci, ba ruwanta, ba ruwanta da aure, ba ta sallah, ba ta ko sallah ba ta yi. Mutane tana tafiya a cikin jeji, shi ruwa ya kama ta ana zafi, garibiya ta shiga ta ɗebi ruwa ta sha, ta fito kare ya zo zai shiga ba zai iya ba, kuma ya kasa barin gurin. Ya tafi sai ya dawo, ta ce kai ya tafi tausayi wannan kan ko dai shi ma irin yadda na ji kishi ruwa yake ji, ta dawo ba abin da za ta ɗebo, sai ta ɗau, sai ta shiga ciki, sai ta ɗau takalminta, sai ta ɗan kamfato abin da takalmin ya iya ɗaukowa, sai ta hauro, sai ta ajiye a gaban karen. Sai lasa ya lasa ya lasa, in ya kare sai ta sake ɗaukan takalmi ta koma ta kamfato ta sake koma har karen ya gama. Sai ga ya kama hanya kawai ya tafi, sannan sai ta kama hanya ta sa takalmi ta tana tafiya. Sai Allah ya aiko mala'ika ya ce je ka ga wata mata can tana tafiya, ta ji tausayin bawana, ga ƴar wuta ce, je ku shafe sunanta, ku sa ta, ku gina mata gida a aljanna. Sai kare da tsayuwa kare ta ba ruwa, kuma karuwanci take, ba fa mai walaha mai hijabi mai zuwa karatun alqur'ani ba, a karuwanci take. Amma Allah ya ga wata saboda ta ji tausayin ko abin da sai tausayin ba, amma kare ta tausayawa Allah subhanahu wataala ya ce mace ya santa ya sanya ta cikin aljanna. Wata kuma tana da kokari amma ta azabtar da kuliya saboda kuliyan ta bata mata rai, ta bata mata rai kawai, sai ta ce kai wannan kuliya ba zan ba ta abinci ba yau. Ita kuliyar za ta je ta ci abinci da kanta ma, sai ta hana ta, sai ta kange kuliyar a wani guri, ta bar ta a guri, sai da ta ini ba ta ci ba ta sha ba, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mala'ika waccar matar a guri kaza sunanta ta yana gidan aljanna ku cire shi kuma da ita gidan wuta ƴar wuta ce ku sata daga yau ta zama ƴar wuta kuma da me ta azabci da kuliya aljanna ta ta tsare ta ta sa ta a kurkuku ta hana ta abinci kuma ta hana ta tabbata ta zai ta ci abinci ita da kanta za ta ba ita ba aljanna wannan ku duba a cikin dabbobi shi yasa duk abin da mutum yake yi yayi abun domin Allah kuma yayi da kokari ya iyawansa innal muttaqina fi dhilalin wa uyun suna cikin inuwa ranar da ba inuwa da inuwar Allah akwai shabun nashafi ibadati rabbi matashin da ya tashi cikin bautar Allah matashi ko ta mace ko namiji matashiya ta tashi daga karatun alqur'ani hadda kokari Allah kokari biyayya wa iyaye abun kirki shi take yi to ita ma har ta girma har ta zama dattijiya wata kila har ta yi iya abin da Allah ya hore mata na rayuwa amma sai tana yarinya ita mai kokari ne wannan ranar da ba inuwa sai inuwar Allah za ta shiga inuwar Allah Allah ya samu haka innal muttaqina fi dhilalin suna cikin inuwa wa uyun da idanuwar ruwa na sha idanuwar nono idanuwar madara idanuwar ruwa idanuwar zuma suna bubbugowa mutum yana sha wa fawakiha Allah ya ce da kayan marmari duk abun da ake so fiha ma la aynu ra'at wala udhunu sami'at wala khatara ala qalbi bashar abun da ba taba ganin sa a duniya ba babu dan adam da ya taba kino abun akwai a gidan aljanna to fawakiha kayan marmari ba iya wanda kika sani kawai na nan ba a'a kala kala wanda babu su yanzu akwai kayan marmari da akwai a kasar nan babu a wata kasa akwai wasu kasashe ko babu a wannan kasar amma aljanna akwai abun da babu shi a duniya gaba daya fawakiha mimma yashtahun da kayan marmari na daga abin da suke sha'awa Allah zai ce musu kulu ku ci washrabu ku sha hani'an kuna masu kwanciyar hankali da hutawa ku ci ku sha kuna masu kwanciyar hankali kuna masu hutawa ba gori ba tsawa ba fitina ba rikici ba tashin hankali ba cewa an samu matsala ba insecurity ba kowane irin matsala babu ba zuwa makarantar islamiyya ba zuwa makarantar boko ba zuwa kaza ba iyayen da za ba shara ba wanke wanke duk wannan ba za ki ba da kai hatta gadon mai ce ba ta gyarawa kawai gyaruwa yake da kansa automatic kawai ake gyara shi saboda haka kullun komai a sai take gidan aljanna sai take kullun komai cikin ado ne kawai haka kuwa ki kulu washrabu hani'an kuna masu hutawa bima kuntum ta'malun saboda irin aikin da kuka kasance kuka yi na alkhairi a duniya Allah ya rufe ku da rahamarsa inna Allah ta lalle mu inda Allah zalika najzil muhsinin haka nan muke takankawa almuhsinin waɗanda suka kyauta ta aikin su domin Allah Allah ya samu cimaka almuhsinun shine masu matsayi mai girma waɗanda sun wuce ma ni wato matsayi na mu'minun almuhsinun shine ce ganin Allah alladhina ahsanu kowa ba sai don Allah ba don komai ba sai don Allah kada mutum ya aiki domin Allah daga baya sai ji wani abu yana shigo masa yayi kokari sai ya kawar da mu ni nayi domin Allah ya Allah ka tabbatar da ni akan ikhlasi aka mutum bai rinka yi waylun yawma idhil lil mukaththibin Allah ta narkon azaba ta tabbata yawma idhil ta wannan ini na tashi da kiyama lil mukaththibin ga masu ƙaryata wannan rana din ga masu ƙaryata ayoyin Allah ga masu ƙaryata manzannin Allah na'am
كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
الله سبحانه وتعالى ليس كلو أنا ما قلنا قوائم بس كافرين ما سمي أبو أيوكا شكوكم الآن كذا متعلن إن كيركي انت كدوب آيان سيأكا تقولوا واشربوا كتي كشاء ani an kuna masu hutawa wadancan kuma kulu wa tamatta'u qalilan ci a rayuwar duniya wa tamatta'u ku dan ji dadi qalilan dan karamin lokaci duk dadin duniya karamin lokaci ne dan mutun da bai bi Allah ba a duniya yayi asara Allah ya sa mu bi Allah haka duk dadin duniya dan kalilan saboda wanda duk yake cikin jin dadi ko yafi kowa ma jin dadi wata za a ganshi mutane suna dauke da shi a kwance baya iya motsi ya zama gawa ana tafiya da shi komin jin dadin sa komin mulkin sa komin abun da yake da shi a duniya daga an dauke shi kuma ana tafiya da shi za a ji abun ne wannan ya zama jin dadi kalilan sai Allah ya kulu wa tamatta'u kalilan kici ku dan ji dadi kalilan dan kadan innakum mujrimun lalle ku mujrimun masu miyagun ayyuka ne ijram shine crime innakum mujrimun ku criminals ne daga ku masu miyagun ayyuka ne wailun yawma idhin lil mukazzibin Allah ta narkon azaba ta tabbata ranar tashin alkiyama lil mukazzibin ga masu karyata ayoyin Allah masu karyata manzannin Allah wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un idan aka ce musu ku yi ruku'i ku karkata zuwa ga Allah a duniya kenan zahir ka una ba sa koma ga Allah ba sa jin wa'azi ba sa amfani da qur'ani ba sa fahimtar gaskiya don haka a duniya haka suka rayu in an ce musu ga Allah ba ruwan su ga Allah Allah kiyaye wailun yawma idhin lil mukazzibin narkun azaba ta tabbata a wannan rana lil mukazzibin ga masu karyata tashin alkiyama ga masu karyata ranan manzanni ga masu karyata ayoyin Allah Allah ta fabi ayi hadithin ba'dahu yu'minun to da wani zance ne ba'dahu bayan alqur'ani yu'minuna za su imani wanda ya yi imani da alqur'ani ko wani zance zai imani alqur'ani irin abun da yake gaya mana ya baka labarin na farko ya baka labarin abun da ya faru ya baka labarin abun da bai yiwu ba ya baka labarin abun da sai gaba zai faru tun sashin alkiyama nan gaba ne za su faru amma yana gaya mana wasu al'ummomi da suka shuɗe tun shekarun dubai baya yana ba mu labarin su alqur'ani in ba a yi imani da shi ba to wani zance ake jira a yi imani da shi babu wani zance da za a yi imani da shi ya Allah ba mu ikon yin imani da alqur'ani da aiki da shi don haka babu wani hadisi da za a yi imani da shi wanda ya kai zancen Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani mai girma wannan suratul mursalat ita ma alhamdulillah mun zo karshen ta kuma ina ga insha Allah ta'ala dama ina yin gobe ne ko gobe da izinin Allah za mu rufe don haka insha Allah in muka zo gobe in muna raye za a yi bayanin da suka kamata wajen tunatarwa da kuma tsara wato tunatar da mu gaba daya abin da ya shafi rayuwar mu da addinin mu da abu Allah ta'ala sai zama an rufe gobe sai in Allah ya sa muna raye wasu shekaru masu yawa da izinin Allah insha Allah muna fata Allah ya sa mu dace wallahi ta'ala a'lam assalamu alaikum wa rahmatullah wa بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إذن تسامو إذن تسأل في كرفة بين دلي هذا تسأل أقولي نتي وجري نتي لغا أبنى لغا فات ورانا هذا تسأل غريبة إنشاء كما هو نتي 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 فمين تاريغا تاريس كدرن باشيغا الفجر يحكي توبا magariba ta shiga dare daga an daga rana ta fadi magariba ta shiga to shikenan ta shiga yankin dare abinda duk zai faru kuma misali Allah subhanahu wataala yana magana lailatul qadr ita salamun biya hatta matla'il fajr ina yaushe take farawa tana farawa daga faduwar rana lailatul qadr take farawa to dare yana farawa ne daga faduwar rana ghurubush shams tunda ghurubush shams ya riga ya faru don haka magariba ta shigo kaga tana cikin lokacin daruri na magariba da magariba da isha kuma dama tare su tafiya a matsayin daruri kaga tunda magariba da isha tare su tafiya a matsayin daruri sai shiga kan an doshi ukun karshe na dare yankin ukun karshe na dare amma sai ta tsarkaka wannan za ta yi sallar magariba da farko sannan sai ta yi sallar isha wannan shine abin da za ta yi wallahi ta'ala Idan mace ta yi amfani da abun da yake sa hana al'ada ko hana juna, wannan duka suna iya sa al'adan ta canja, kuma suna iya sa ta samu jina ne waɗanda ba su da lissafi wanda ita ma za su iya rikitar da ita. Amma tunda ta yi sa jinin kwanaki bakwai ta ganshi na al'ada ne, kuma da yi kwana bakwai ɗin shi kenan, bakwai na biyu kuma sai ya canja, to bakwai na biyu ba jinin al'ada ba ne, haka ba za ta daina sallah ba, ba za ta daina azumi ba. Amma bakwai ɗin farko na al'adanta ita ita mu'tada a gurin malamin fiqh. Mu'tada tana da saukin sha'ani, ita mu'tada tana iya gane kanta da kanta, ta yi wa kanta hukunci, yasa malamai suke iya saukin abun nan ɗinta. Don haka ita mu'tada ce, ta saba da jininta, kuma ta san kwanakin jininta, ta san launin jininta. Don haka wannan kwana bakwai na farko da ya zo mata na wanda ta saba yi shi ne jinin al'ada. Bakwai na biyu wanda musamman ma ita ma da kanta ta ga ya canja, wataƙila da yanayinsa da duk abin da ta san sai ta gane ya canja, ya zo mata da sauƙi inda ta iya ganewa. Don haka wannan bakwai na biyun ba jinin al'ada ba ne, jini ne wanda ita ta tsokano shi da kanta, sai ta samu likitoci da san yadda za su yi da shi. Saboda haka amma dai za ta cigaba da yin azumi ko za ta cigaba da yin sallah a lokutan wannan jini na bakwai na biyun. Wallahu ta'ala a'lam. Lallai jin mai kiran sallah maza da mata ne, ba mamaki mata sun ɗauka abun kawai na maza ne, to gaskiya kuskure ne. To amma waɗanda duk suke da sani suna bi, saboda ba abu ne wanda yake na maza kaɗai ba. Kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam umarni yayi, idan mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi abun da yake faɗa, in ban da hay'alatayn, in zo hay'alatayn za a yi la haula wala quwwata illa billah, bi ma'ana abuna hayya ala as-sala da hayya ala al-fala, duk biyu da ake faɗa hay'alatan. Idan an zo gurin ana yin la haula wala quwwata illa billah, har a gama kiran sallah mutum yana faɗan abun da mai kiran sallah yake faɗa, sannan kuma mutum ya yi addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi saduliyar wasila, da mutum ya Allahumma rabb hadhihi ad-da'wa, bayan salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai wannan addu'a Allahumma rabb hadhihi ad-da'wa tamma har zuwa ƙarshe. To ana so lalle wanda yayi wannan yana roƙawa Annabi sallallahu alaihi wasallam wasila ne, wanda ko ke roƙawa Annabi sallallahu alaihi wasallam wasila to shi ma wajabat lahu al-janna. Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga aljanna, bai kamata mutum ya yi sakaci ba, mata su ɗauka cewa ba sai sun bi ba. Duk inda ake kiran sallah musamman masallacin da yake kusa da mace, wato da gidanta ko da ɗakinta ko da inda take, mutum ta bi wannan kiran sallah ne. Saboda haka idan ta yi wannan ba sai ta yi ta na kowanne ba, inda ta riga ta yi guda ɗaya wanda yake kusa da ita, shikenan ya isa mata. Don haka lallai mata wannan tunatarwa ne mai matuƙar muhimmanci, Allah ya sa a dace. Wallahu a'lam. Thank you.
har ma da kan da ba su da wannan gurbin ke a duniya kuma ta yi tsoro a duk adawar da wannan gurbin da kai sai da amfani da wannan gurbin da kai ko na ni wannan gurbin da ku ta da ni gurbin ku ta da wannan gurbin da kai assalamu alaikum
alaikum assalam dukkan bayin Allah musamman da dalibai da iyaye mata waɗanda ake tare da su a nan da wanda suke nan a makaranta suna zuwa musamman a sabar da ladi dukkan sauran mabukata musamman waɗanda suka turo waɗannan takarda waɗanda suke da uzurori na rashin lafiya Allah subhanahu wataala ka ba su lafiya wanda duk suke cikin jinya da ɗawainiya suke tafiya da shi da rashin ƙarfin jiki ya Allah ka ƙarfafe su Allah ka ba su lafiya habibil ba rabban nas wa shfi anta shafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama waɗanda suke da matsaloli ko damuwoyi ko jarrabawa a zamantakewan su na gidajensu ya Allah ka kawo musu sauƙi Allah ka yaye musu wannan matsala ta duk inda take ya Allah ka yi musu maganinta ka tabbatar musu da nutsuwa da kwanciyar hankali wa ma zalika alayka bi aziz waɗanda suke kasuwanci a cikin su cikin wanda suka turo waɗannan takardu su ma muna addu'an Allah ya yi albarka a cikin kasuwancin su ya sa su samu dukiya ta halal mai albarka inna Allaha ala kulli shay'in qadir waɗanda ba su samu aure ba suna buƙatar aure Allah subhanahu wataala ka azurta su ga mazaje na gari ya Allah ka sa lokacin da aure zai zo gare su Allah ka kawo musu mazaje na gari mutanen ƙwarai waɗanda za su gino akan addini su rayu rayuwa tsayyiba su samu zuriya tsayyiba innaka samiu qaribu mujibu da'awat dukkan sauran waɗanda suke masu buƙatu daban-daban Allah subhanahu wataala ka biya mana buƙatun mu na alkhairi Allah subhanahu wataala ka tabbatar mana da nutsuwa da kwanciyar hankali zuriya Allah ka tada su tayarwa mai albarka Allah ka mana kariya da kariyar ka daga cikin tunin ƙarshen zamani abubuwan da suke faruwa a gurare daban-daban ya Allah ka kawo mana ƙarshen su ya Allah ka kare mana gidajenmu daga duk wata fitina da sharri duk abin da zai zama mana damuwa a gidajenmu Allah ka mana maganin sa abin da zai zama mana damuwa a wannan ƙasa ta mu Allah ka yi mana maganin sa ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram wannan makaranta Allah ka ƙara mana albarka a cikin ta waɗanda suke tsaye wajen riƙe makaranta ɗin da kula da ita da shugabancin malamanta da ɗalibanta da duk abin da suke yi da gudunmawa da ƙoƙari ya Allah ka haɗa mu da su cikin lada Allah ka himminta musu gwaggwaɓar lada ya rabbal alamin tare da mu Allah ka ƙara musu ƙarfin gwiwa ɗalibai da suke karatu a cikin wannan makaranta Allah ka ƙara musu basira mai ƙarfi da hajjin alƙur'ani da aiki da shi Allah ka ƙara mana albarka gaba ɗaya wanda ya gina makarantar ya gina ta fi sabilillah Allah ka kara masa albarka kara masa dukiya mai albarka ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram sai albarka a cikin zuriyar sa ya rabbul alamin dukan mu gaba daya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ka gafarta mana kurakuran mu iyayen mu Allah ka gafarta musu Allah ka sada mu da iyayen mu da kakannin mu muna cikin yantatu a waɗannan kwanaki masu albarka Allah ka yanta wuyayen mu da iyayen mu da kakannin mu iyalanmu da zuriyarmu Allah ka samu na cikin yantatu ya rabbul alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma sir awratina wa amir rawatina wa aslih a'immatana wa ulata umurina Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abad ma abqaytana wa ij'alhu al-waritha minna wa ij'al tharana ala man zalamana wansurna ala man adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا اجعل الجنه هي دارنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.